sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 8 ga watan Agusta na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Wani babban jami'in diplomasiya, wata babbar jami'ar diplomasiya a Amurka ta ziyarci kasar Niger domin tirsasawa sabuwar gwamnatin sojin kasar da su mai da zababba wato hambararren shugaban kasar kan karagar mulki. Masu aikin ceto a garin Paksnov da ke gabashin Ukraine na ci gaba da tona barakusan gini na gine-gine da dama da tagwayen harin da Rasha ta kai a jiya Litinin ya lalata, inda akalla mutane 7 suka rasa ransu. Kasar China na ta nemi Philippines da ta cire sansanin sojin ruwanta daga bangaren da ake takaddama akan shi a yankin kudancin kogin China.
Kanin labaran kenan. A babban rahotanni za a ji cewa sojojin da suke juyin mulki a jamhuriyar Niger sun nada Ali Muhammad Lamin Zain a matsayin Prime Minister gwamnatin rukun kwariya da suke shirin kafawa. To ko me jama'a ke cewa?
Mutum ne wanda bai da alaka takamaimai da siyasa-siyasanci. Mutum ne wanda bai da matsala da mutane haka na rayuwa.
Za kuma aji abinda wasu masana harkokin sufurin jiragen sama ke cewa dangane da rufe sararin samaniyar kasar Niger da sojojin da suka yi juyin mulki suka yi. Bayan nan kuma za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta tabbatar da sunayen ministoci 45 daga cikin 48 da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya mika mata. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokacin, yau ma zan gabatar da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Wata babbar jami'ar diplomasiya Amurka ta ziyarci kasar Niger domin tilastawa sabuwar gwamnatin sojin kasar na su mai da zababben shugaban kasar bisa karagar mulki. Karamar ministar harkokin cikin gida mai kula da sha'anin siyasa Victoria Nuland ta faɗa ta kafar sadarwar Twitter cewa ta je birnin Yamai ne domin bayyana tsananan damuwa game da cikas ga tsarin demokuraɗiyya da juyin mulkin ya haifar da kuma buƙatar mai da kasar bisa tsarin doka. A jiya Litinin, Nuland ta shaida wani taron manema labarai cewa ta gana da wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban tsaro, Brigadier General Musa Sallo Barmo, da wasu jami'an soji uku a yayin ziyarar tata, inda ta bayyana tattaunawarsu a matsayin ta gaskiya da gaskiya, wadda a wasu lokutan ta kasance mai wuyar gaske. Ta ce jagororin juyin mulkin sun hana ta ganawa kai tsaye da hambararren shugaba Muhammad Bazoum da iyalin shi da shugaban juyin mulkin General Abdulrahman Tiani. Masu aikin ceto a garin Popskov da ke gabashin Ukraine na ci gaba da tone baraguzan gini na gine-gine da dama da tagwayen harin da Rasha ta kai jiya Litinin ya lalata, inda akalla mutane 7 suka rasa rayukansu. Garin Popskov ya wato da ke yankin Donetsk, wanda kasance wuri mafi fama da munanan hare-hare tun bayan da Rasha ta kaddamar da harin ta akan Ukraine a watan Fabrairun shekara ta 2022. Gwamnan Donetsk Pavlo Krivdoko ya ce tagwayen harharan an kai su ne minti 40 tsakanin juna, wanda ya lalata gida-gida wato gidajen zaman jama'a da gidajen sai da abinci da shaguna a da wani ofishin gwamnati da kuma wani otel da ya yi suna wajen samar da masauki ga 'yan jaridun kasashen waje. Daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu har da wani ma'aikacin ba da taimakon gaggawa da ke aiki da gwamnatin yankin Donetsk, akalla mutane 25 sun samu raunuka daga tagwayen har-haren. A halin yanzu ma wasu mutum 2 sun mutu sakamakon harin rokoki da rashin ta kai a ƙauyen Kurliyaka da ke yankin Kifriyansk.
Tuma dalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Niger sun nada Ali Muhammad Lamin Zain a matsayin Prime Minister gwamnatin rukun kwariya da suke shirin kafawa. A daidai lokacin da karamar sakataren Amurka mai kula da harkokin siyasa Victoria Nuland ta kai ziyara a Niger da nufin share fagen sulhun ta bangarorin da ke takaddama sanadiyar juyin mulkin da soja suka yi wa zababben shugaban ƙasa Muhammad Bazoum. Wakilin muryar Amurka ya mai Sulaimomu Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Har yanzu a jiya Litinin 7 ga watan Agusta, Ali Muhammad Lamin Zain shine wakilin bankin BAD ko kuma IDB a Chadi. jigo a jam'iyyar MNC da nasara sabon firaministan gwamnatin mulkin sojan ta Niger an haife shi a 1965 a Zandar. Ya rike mukamin daraktan fadar shugaban kasa a zamanin marigayi shugaba Tanja Muhammadu a shekarar 2001 kafin daga bisani a nada shi ministan kudin kasa a shekarar 2003. Ya karanci harkokin kuɗi da hada-hadar banki a cibiyar CFP ta birnin Marseille na kasar Faransa, inda ya fito da digiri na uku. A cewar shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Nasir Seydou, nadin zan abin farin ciki ne a bisa wasu dalilai.
Mutum ne wanda bai da alaka takamaimai da siyasa-siyasanci. Mutum ne wanda bai da matsala da mutane haka na rayuwa, domin abinda ake ce ma na kusa ga jama'a shine, kuma yana da kwarewa sosai a hulɗa ta waje. Ga matsayin da yake rike da shi a yau, zai ba shi dama na yayi amfani da tashi hulɗa, tashi sanayya da ƙasashen waje a samu kuɗaɗen da ya kamata a samu, da na cikin gida waɗanda ya kamata a motsa, saboda a huskanci wanga al'amari na tsaro, saboda a biya buƙatocin ma'aikata, musamman salari, wanda an ka san wani bi yana wuya a cikin irin riƙon ƙwarya kamar haka.
Shirin kafa gwamnatin ta riƙon ƙwarya na gudana a wani lokacin da Amurka ta kaddamar da shirin samar da hanyoyin warware kullun da ya sarke a Niger, mafarin aiko da ƙaramar sakatariyar gwamnati Victoria Nuland a nan Yamai. Ga abin da ta bayyana a taron manema labarai.
We wanted to speak frankly to the people responsible to this challenge to democratic order.
Tace muna so mu yi magana ta gaskiya da masu hannu a wannan al'amari na kalubalen da demokradiya ke fuskanta, don duba idan zai yi mu zakulo hanyoyin warware wannan kikikaka ta hanyar diplomasiya.
What is at stake in our relationship?
Victoria Nuland ta ce sun gana da Hafsan Hafsoshi Janar Musa Sallau Barmu don sanar da shi abinda ke tafa da ita, sai dai an fuskanci turja dangane da ainihin abinda ake fatan ganin an cimma.
Before we arrived and throughout the day for an opportunity to meet with President Bazoum.
Ta ce kafin mu iso mun buƙaci a bamu damar ganawa da shugaba Bazoum don mu yi magana da shi gaba da gaba, mu ji ta bakinsa game da mafitar wannan al'amari, amma ba mu samu ganinsa ba. Haka kuma mun buƙaci a ɗauki matakin inganta yanayin rayuwa a inda suke tsare da ɗansa da matarsa, domin suna cikin mawuyacin halin rayuwa. Sannan ba a bamu damar ganin cani ba, wato shugaban sojojin da suka yi juyin mulkin. To amma mun yi magana da Barmu a game da zahirin matsayinmu a wannan al'amari. Aiki ne mai wuya, amma kuma wanda ke da mahimmanci sosai wajen magance sarƙaƙƙiyar da aka shiga.
Mr. Chiani, so we were left to have to depend on Mr. Barmu to make clear again what is at stake.
Wata tawagar haɗin gwiwar jami'an gwamnatocin mulkin sojan Mali da Burkina Faso ta yi rangadi a nan Yamai a yammacin jiya, domin baiwa takwarorinsu na Nijar abinda aka kira goyon baya a wannan lokaci da ƙasashen duniya suka sako su gaba sanadiyar yi wa demokradiyya karan tsaye. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Nan gaba kaɗan a cikin shirin za a ji matsayin ƙwararru kan rufe sararin samaniyar jamhuriyar Nijar. Harin zai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
China ta nemi Philippines da ta cire sansanin sojin ruwanta daga ɓangaren da ake takaddama a kan shi a yankin kudancin kogin China. Bukatar da China ta sanar a yau Talata ta zo ne bayan kwanaki uku da wani jirgin masu gadin tekunta ya harba wani babban harsashin ruwa kan sansanin sojin ruwan Philippines da ke tafiya a kan ruwa zuwa wurin da ake ce ma Thomas Shore domin kai wasu kayayyaki. Manila ta ce abinda masu tsaron ruwan na China suka aikata ya hana ɗaya daga cikin ƙananan jiragen ruwan na Philippines ɗaukar kaya na buƙatun yau da kullum ga dakarun da ke gadin jirginta a ɓangaren ruwan na Thomas Shore. Ma'aikatar harkokin wajen China ta fitar da wata sanarwa da ta yi kira ga Philippines da ta gaggauta cire sansanin sojin ruwan nata daga Thomas Shore don barin wurin a yadda yake a baya. Amma mai magana da yawun hukumar tsaron Philippines Jonathan Malaya a jiya Litinin ya ce Philippines ba za ta taɓa watsi da sansananta da ke Thomas Shore ba. Laifuffukan yaƙi da sojojin Myanmar suka aikata da ya hada da jefa bom akan farar hula ya kasance wani mummunan lamari da ke ci gaba da faruwa, kamar yadda wani rahoton wani ayarin masu bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka buga a yau Talata ya sanar. Rahoton na tsarin bincike mai zaman kanshi kan Myanmar, wanda ya duba laifuffukan da sojojin suka aikata tsakanin watan Yuli na shekara ta 2022 da Yunin shekara ta 2023, ya ce akwai kwakwaran hujja da ta nuna cewa sojojin nan Myanmar da 'yan korensu tsagera masu riƙe da makamai sun aikata laifuffukan yaƙi irin na rashin imani. Rahoton ya ƙara da bayyana kisan farar hula da tsara abokan faɗa cewa na daga ire-iren laifuffukan da sojojin suka aikata. A jiya Litinin, wasu kamfanonin sadarwa biyu sun goyi bayan kamfanin TikTok a ƙarar da aka shigar, wadda ke neman hana aiwatar da dokar jihar Montana da ta hana amfani da tsarin aikewa da sakonnin bidiyo na kafar kafin dokar ta fara aiki a ranar 1 ga watan Janairu. NetChoice, babbar kungiyar kasuwanci da ta hada da manyan kamfanonin sadarwa, hukumar kula da ayyukan ci gaba, sun bayyana cikin karar da suka shigar cewa yunkurin jihar Montana na yanke mutanen Montana daga amfani da kafar sadarwar TikTok ya nuna yin watsi da ko'in kula ga manufa ta tsarawa da kuma amfani da internet.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Masana sufurin jiragen sama sun bayyana yadda suke ganin rufesararin samaniyar Niger zai shafi wasu daga cikin kasashen yammacin Afirka da ita kanta Niger din ta hanyoyi da dama. Ranar Lahadin da ta wuce ne sojojin da suka yi juyin mulki a Niger suka sanar da rufesararin samaniyar kasar, abinda ke nufin jirage ba za su iya shawagi ko kuma wucewa ta Niger ba. Masanan na ganin za a samu ƙarin kuɗin jiragen sama saboda zagayen da za su yi, yayin da ita kuma Niger za ta yi asarar kuɗin shiga. Ga rahoton da wakilin Mahmud Hamid Mahmud ya aiko mana.
Dangantaka tsakanin jamhuriyar Niger da kungiyar ECOWAS da wasu kasashe yamma na ƙara ƙazanta sakamakon kifar da gwamnatin Muammar Bazoum da sojoji suka yi lamarin da ake fargabar zai iya jefa yankin Sahel cikin ƙarin rikici. A ranar Lahadi ne dai sojojin da suka yi juyin mulki a Niger suka sanar da rufe sararin samaniyar ƙasar, abinda ke nufin jirage ba za su iya shawagi ko kuma wucewa ta Niger ba. Sun ɗauki matakin ne bayan su yi zargin cewa kungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS na shirin kaiwa ƙasarsu hari bayan wa'adin da ta ba su na mayar da Muammar Bazoum kan mulki ko su fuskanci ƙarfin soji. Ana fargabar rufe sararin samaniyar za ta sa jirage su rinka yin zagaye, lamarin da zai iya haifar musu da sabbin kalubale. Masana sufurin jiragen sama sun bayyana yadda suke ganin rufe sararin samaniyar na Niger zai shafi wasu daga cikin kasashe yammacin Afirka da ita kanta Niger. Salfu Manzo masani ne kan abin da shafi sufurin jiragen sama.
Rufe sararin samaniya ai asara ne ga Niger, tunda an san jiragen da suke shigowa, safarin jirage da suke shigowa da wanda suke huce muka, duk jirgin da ya huce saman kasar ka akwai kudaden da ake zuba ka. Dukkan jirage abin alherin da suke ka a cikin kasashe sai Allah san bakin su. Kenan wannan mataki ne wanda ya kamata a diba shi riya, wannan bai haddasa mana ba alheri. Jirage duka sun yi zagaye, sun cinkoshe suna wajen Nigeria, Benin, sun kewaye dukkan jiragen da suke bi na Niger. Da ya ja haka ya kama tsadar sufurin jirgin.
Tuni dai kasar Faransa da wasu kasashen Turai suka so mu kwashe 'ya'yansu daga kasar domin gudun abubuwan da ka iya zuwa su dawo. To sai dai abinda ake fargaba shine a hali yanzu bayan rufe sararin samaniyar akwai jama'a da dama wanda suke so su koma kasashensu amma babu damar hakan. Duk wasu baki da suke kasar da kuma 'yan makaranta da suke karatu da mazauna kasar waɗanda ba 'yan kasar ba su ma hakan zai shafe su.
Akwai ma wanda suke so su tahi wani gurin ba sa iya ba tahiya ga wani ga lokaci. Mutane nan wa'adda kai suna jibge ko wasu kasashe wanda suna so su tahi su huta ko su taho da wasu kayayyakin arziki ko su tahi su sai da wani abu ko su tahi cikin bulaguransu sun kasa yi. Kenan ya kawo matsatsi kwarai a cikin wannan tsarin.
Tuni dai masanan suka buƙaci ga jagororin juyin mulkin da su buɗe wasu ƙasashen da suke hulɗa da su sararin samaniyar domin gudun faɗawa cikin wasu sabbin matsalolin na daban.
Ya kamata dai a diba a gani yaya ne ya kamata a ɗaga, ko da zuwa lokaci-lokaci a ɗaga espaskin, a ɗaga sararin samaniya inda za a samu jirage, tunda da ya yanzu in ba suhurin ba muka bubbuɗe a wani guri kuma matsala da akwai. Kenan wannan Niger kin ta bude sarannan samaniya ta da jiragen da za su fito daga su Mali su Burkina muna huda da su umma amma aka ce duka da tankin da ko ina ari nan ne matsala a gare mu
akasarin jiragen da za su fito daga Turai ko kuma su tsallako Bahar Rum kuma su nufi Nigeria ko kamar ko jamhuriyar Benin da wasu kasashe yammacin Afirka suna ratsawa ne ta Niger Hamid Mahmud muri Amerika daga Agadez jamhuriyar Niger
a gaida Hamid Mahmud yanzu kuma sai Nigeria da majalisar dattawa ta tabbatar da sunayen ministoci 45 daga cikin 48 da shugaba Bola Tinubu ya mika mata tabbatar da hakan ya biyo bayan nazari da amincewa da waɗanda aka nada a wani zama mafi tsawo da majalisar ta yi a cikin watanni 2 da aka kaddamar da ita amma wani kwararre a fannin siyasa na cewa siyasa ce kawai ta taka rawa a zabo ministocin ba kishin kasa ba wakilin murya Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton da ta hada mana
Adio Sadi Abdullahi, representing the United States, is hereby confirmed as the Minister of the Government of the Federal Republic of Nigeria. Those in favor say aye. Those against say nay. The ayes have it.
Shugaban majalisar dattawa Goswill Abadio kenan a lokacin da majalisar ta amince da ministoci 45 cikin 48 da ta kwashi kwanaki 8 tana tantance su majalisar ta amince da tsofaffin gwamnoni 4 ciki har da tsohon gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike da tsohon gwamnan jihar Zamfara Bello Mutawalle da na jihar Osun Gboyega Oyetola da Muhammadu Badaru na jihar Jigawa haka zalika majalisar ta amince da dan uwan su Ibrahim Gaidam wanda ya fito daga jihar Yobe kuma ta zama gwamna amma ta dage tabbatar da sunayen mutane uku da tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru El-Rufai da tsohon sanata daga jihar Taraba Sani Dalladi da kuma yar jihar Delta Madam Stella Okotete sanata mai wakiltar jihar Plateau ta tsakiya Diket Plan ya bayyana dalili
mutane uku kuma a cikin wadanda aka kawo mana sunayen su bamu amintar da su ba domin akwai security clearance da za a masu so 40 da biyar mun clearing mun confirming din su za mu koma kuma mu adapting domin a doke votes and proceedings namu don a kai ma shugaban kasa
shugaba Tinubu ya mika sunayen waɗanda aka nada ne a wasu wasiƙo guda uku daban-daban ga majalisar a ranakun 28 ga watan Yuli sai kuma ranakun 3 da 4 ga wannan wata na Agusta da muke ciki amma ga sanata mai wakiltar jihar Bauchi ta Kudu Shehu Buba Umar ya ce komin yawan ministoci da shugaban kasa yake so ya nada alamu ne na ci gaba
hakan ma ci gaba ne domin za a samu isasshen wakilci misali yanzu jihata ta Bauchi an samu ministoci 2 muna da minista daga Bauchi ta tsakiya Professor Ali Fati muna da minista daya daga Bauchi ta arewa Ambassador Yusuf Tugga an samu wakilci kusan kowace bangare kuma za ku ga cewa yawanci jahohin nan wayansu mutum bibbiyu aka kawo so ko da ma ana ganin cewa akwai kalubale na biyan albashi ko kalubale na rayuwa hakan ma akwai ci gaba kwarai da gaske kuma mun yi maraba da haka
amma ga kwararre a fannin siyasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya tsokaci ne akan batun cancantar waɗanda aka tantance su domin zama ministoci inda yake cewa
ba maganar san kasa da kaunar kasa da tsayawa a biwai kasa hidima shine na karshe a tunanin da ake tunanin da cikin majalisa haka yake tunanin masu zabuwa haka yake tunanin cikin siyasa haka yake ana daukan mutum ne saboda abiya shi ladan shi na takawo siyasar da yayi ko kuma zai amfani a tafiya ta gaba a takawa siyasar da ake tunanin za a yi ko kuma yana da kusanta wacce ana son shi ma a ce masa ya yanke talauci daga yau
bayan kammala aikin tantance ministocin sai majalisar dattawa ta nada kwamitoci waɗanda za su gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa 73 majalisar ta fara hutu a yau din nan har zuwa ranar 26 ga watan Satumba Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina Dauda da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Noma tushen arziki
Noma tushen arziki Noma Allah ne kai gaba
Jama'a assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baba nake gabatarwa Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata mun kawo muku kashi na 6 na tattaunawa da wakiliyar mu Madina Dauda ta yi da wasu shugabannin kungiyoyin manoma a Najeriya da suka koka kan rashin samun tallafi da tsohuwar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta bada umarni a basu amma tallafin bai kai gare su ba. Sai dai sabon shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya ce zai ci gaba da samar wa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin kasar ta yi dogaro da kanta. A cikin shirin namu na wannan makon za mu dora inda muka tsaya.
Wani mataki za ku ɗauka yanzu wajen taimakawa 'yan ƙungiyarka na wajen samun tallafi? Shin wurin gwamnati za ku koma da ƙoƙambarar ku ko me kuke so ku yi wajen taimakawa wannan ƙungiya?
To, matakin da muke ɗauka gaba biyu ne. Na farko, muna duba kamfanoni masu kuɗi a hannu wanda suke so su sa hannun jari akan wannan harka ta sana'ar kiwon dabbobi. Bugu da ƙari, ita gwamnati ba za mu yi ƙasa a gwiwa wajen binta ba sau da ƙafa, na ganin cewa ta ba mu abin da ya kamata ta ba mu don ya tabbatar da harkar kiwon dabbobi da noma ya samu ci gaba. Kin ga babu yadda za a yi a arewacin Najeriya a ce in ba a samar wa dabbobin nan abin da za su ci ba mun ci gaba kuma a nan dabbobin su. Akwai ciyawa irin su Brachiaria, irin su Nafia, irin su Faradao, irin su Brugu.
Dukuna nome su?
Duka su, akwai su. Yanzu ni ina da sample din su a wuraren da na ajiye, a ɗan wuraren da na ajiye iri don samun a shuka. Ina da su saboda kiwo. Wannan su ne za su ba dabba nama, su ba ta nono, su cika ta da wuri. To, amma muna buƙatar gwamnati ta shigo saboda tona rijiyoyi. Wurin mu ba kogi, amma inda famfunan nan aka yi famfuna da za a sa a gonaki, manoma za su noma ciyawar. Ciyawar na duk sati biyu in ta fito kayanki kanade, sati biyu ta sake girma kayanki kanade. To, yunwa ba za ta shigo ba.
To, Hajiya Amina, barin baki dama kima ki ba mu a takaice abubuwan da kike ganin ya kamata ki yi saboda tallafawa kungiyarki da yawan mata da kika ce kina da su har kusan 800.
Masha Allah, abun da yanzu dai muke kokari mu ga mun gani tun da shike shi wannan gwamnatin na alhamdulillah na shi
shugaba Bola Ahmed Tinubu.
Bola Ahmed Tinubu ya yi magana sosai taurin aniyan shi na wurin haɓaka harkan noma. So, kuma ya yi alkawarin cewa zai shigar da mata duk cikin al'amuransa. Muna so mu yi amfani da wannan daman din saboda mu zo mu kai kokumbaran mu na wurin ganin cewa an tallafa wa mata kuma mun zo karkashin kungiya daya. Dan akwai, I could remember, akwai ta kungiya ta ita ma Women in Farming. Kukar da matan ta tsaya ta yi a wani program inda muka je shine kwata-kwata an ki masa warin taudun a matsayinta na mace a basu tallafi a kungiyarsu na mata. So shine muke roko in Allah ya taimaka mana kuma muna mika kokumbaran mu da cewa a ba mu dama mu shiga a ga mu ma iya gudunruwan mu da kuma irin tallafi da kuma taimakon da zamu iya wa ƙasa. Tunda shike aka ce wai in ba mace babu ma ƙasar gabaki daya.
Alhaji Mamman Nur, bari in ji bayananka na ƙarshe saboda lokaci ya kawo jiki.
Bayani na ƙarshe mu da taimako muke so a jan Allah a wajen gwamnati da taimaka ma makiyaya. Makiyaya idan suka samu ba za ki taba ji wani fada ko kuma sata ko wani abu ko hankalinsa a kunci. Mu muna roƙon Allah da gwamnati ta taimaka mana. Har yanzu a cikin matsalan nan amma saniya 10,000 take shigowa. Saboda haka mu iyakacin magana da zamu fada, Allah Ubangiji shi wannan shugaban ƙasar namu Bola Ahmed Tinubu, Allah ya bashi ikon roƙo da taimakon sa Kashim Shatima su dubi wannan makiyaye da idon rahama taimaka mana mu ma mu ba mu goyen bayan mu.
To, shugaban matasa, bari in jittaka bayanan na ƙarshe.
To, kira biyu zan yi.
To,
muna kira da gwamnati ta shirya hannunta duk wani abin da shafi harkar noma,
ta shirya tallafi
da kuma mai da shafi harkar noma. Duk duniya da kika duba da suka ci gaba harkar noma, ba gwamnati ke tafiyar da harkar noma ba. Public private partnership ake, PPP ake. Saboda duk inda aka ce gwamnati na ciki dumu-dumu a cikin duk wata harka, babu komai sai ba baki ne za a dinga yin kuɗin jama'a.
To, yanzu akwai matakin da kuka ɗauka ko a matsayin ku na matasa na tabbatar da
haka. Sosai ma kuwa.
Masu zuba hannun jarin su shigo
su ga sunan kota ina. Yanzu mu ɗauka, ki je ki duba research institute da muke da shi Najeriya. Kashi 70 duk a kullun suke. Dabbobi na nan.
Su vom, su zaria.
Ga sunan. To, yanzu mu ɗauka ke da zuba hannun jari ciki. Kina yi ne don ki samu kuɗi. Kuma ana buƙatar sabbin research a kowane lokaci. Kin ga ai ba za ki yarda cewa harkan ki na kasuwa ya ɓace ba. Kuna iya partnership da gwamnati. Gininta ne kike tafiyar da komai kuma tana ƙara limitin wani tax wa gwamnati kuma ana ci gaba da al'amura. Amma kullum kika je ka duba budget ana ci da kuɗi a wurin kuma babu wani impact, ina amfani shi? Bai da amfani.
Jama'a, mun koro hira amma kuma lokaci ya mana halinsa.
a madadin shugaban kungiyar masu fataucci sarrafawa da dillancin dabbobi Alhaji Ilyasu Bulama da mataimakinsa Mamman Nur da Hajiya Amina Kabir Mala shugabar kungiyar mata manoma ta Najeriya sai kuma matashinmu shugaban kungiyar matasa manoma a Najeriya Abubakar Bame Musa idan Allah ya bamu dama idan sun samu irin tallafin da suke bukata za mu sake dawowa mu dora da fatan shirin ya ka'itar kuma ya ilmantar da mai sauraro
masu sauraro anan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu kuma wakilan mu Abuja Madina Dauda sai kuma Julie Ladas Gresham da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu to madalla yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke turo mana ta hanyar email
to sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu da Jau yace tabbas duk abin da ya taba hanci idanu ruwa suke saboda haka muna adawa da duk wani abu da zai taba lafiya da zaman lafiyar al'ummar mutanen Niger sai kuma sakon hadin gwiwa da ya fito daga Fati Jamila matan Ado Salati goma ga Annabi da Jau da Aisha Usaini dangwata Karasuwa da Maryam Babagana Alhaji Nuciya wata kal suka ce wa'adin da kungiyar ECOWAS ta ba shugabannin mulkin soja a Niger na mayar da kasar kan ta farkin demokradiyya ya cika amma muna addu'ar Allah ya sa zancen ya zama almara sakonmu na gaba shi ma na hadin gwiwa ne da ya fito daga Mamman Bande da Alhaji Sarkin Yakin Nima da Hamdu Kalala Buwadifa da Ahmad Mamman Bande suka fara da sallama suka ce matakin da Najeriya ta dauka kan Niger na katse wutar lantarki sakamakon kifar da gwamnatin farar hula bai dace ba domin hakan ya fara yin mummunan tasiri a fannin tattalin arziki da kiwon lafiya da fatan za a daidaita lamarin cikin sauki
to madalla ga da Sarfilu yanzu kuma ga kadan daga cikin labaran duniya
to madalla Wani babban jami'in diplomasiya Amurka ya ziyarci kasar Niger domin tisasawa sabon gwamnatin sojin kasar na sume da zababban shugaban kasar bisa karagar mulki. Karamar minista harkokin cikin gida mai kula da sha'anin siyasa Victoria Nuland ta faɗa ta kafar sadarwar Twitter cewa ta je birnin Yamai ne domin bayyana tsananin damuwa game da cikas ga tsarin demokradiyya da juyin mulkin ya haifar da kuma buƙatar mai da kasar bisa tsarin doka. Masu aikin ceto a garin Pokrov da ke gabashin Ukraine na ci gaba da tona barakuzan gini na gine-gine da dama da tagwayen harin da Rasha ta kai a jiya Litinin ya lalata inda akalla mutane 7 suka rasa rayukansu. China ta nemi Philippines za ta cire sansanin sojin ruwanta daga bangaren da ake takaddama a kan shi a yankin kudancin kogin China. Bukatar da China ta sanar a yau Talata ta zo ne bayan kwanaki uku da wani jirgin ruwa na gadin tekun da ya harbi wani babban harsashin ruwa a kan sansanin sojin ruwan Philippines da ke tafiya kan ruwa zuwa wurin da ake cema Thomas Shoal domin kai wasu kayayyaki. Manila ta ce abinda masu tsaron ruwan na China suka aikata ya hana ɗaya daga cikin ƙananan jiragen ruwanta na Philippines ɗaukar kaya na buƙatun yau da kullum ga dakarunta da ke gadin jirginta a ɓangaren ruwan na Thomas Shoal. Laifuffukan yaƙi da sojojin Myanmar suka aikata da ya hada da jefa bom akan farar hula ya kasance wani mummunan lamarin da ke ci gaba da faruwa kamar yadda wani rahoto na wani ayarin masu bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar a yau Talata. Rahoton na tsarin bincike mai zaman kanshi na Myanmar wanda ya duba laifuffukan da sojojin suka aikata tsakanin watan Yuli na shekara ta 2022 da Yunin shekara ta 2023 ya ce akwai kwakwaran hujjar da ta nuna cewa sojojin na Myanmar da 'yan koren wato da 'yan korensu masu ɗauke da makamai sun aikata laifuffukan yaƙi irin na rashin imani.
To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Hawwa Sharif da ta karanto labarai da kuma Julie Ladies Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Cedric ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.